bara ga rahoton da wakilinmu Mustafa Nasir Batari ya aiko mana.
Kimanin mutane 9 ne aka kashe a wani sabon hari da yan bindiga suka kai a jihar Niger dake arewacin Nigeria. Wannan al'amari dai ya faru ne a ƙauyen Kotonkwaro dake cikin yankin karamar hukumar Mariga a cikin daren Alhamis din nan da ta gabata wayewar garin yau Juma'a. Dama dai yankin na Mariga mai iyaka da jihar Zamfara ya shafa mata wannan matsala ta yan bindiga. Alhaji Idris Ibrahim Ko shine shugaban karamar hukumar ta Mariga ya tabbatar da kai wannan hari.
To abin da ya faru a ajiya banki ne suka shigo a garin Tanko, kuma ko da suka shigo kawai sun shigo sun gode mutane ba tare da neman ko wani shago ko wani mutum su kama ba. Sun gode wuta kan mai uwa da aka rasa rayuka guda 9, kuma irin wasan halbe su din a kokarin su gudu sai suka fadi can daji aka cinto gawawwakin su. To akwai wayanda aka yi asibiti. Yau da safe mun samu report cewa guda ya rasu a Bina, akwai guda wanda aka rufa zuwa Sokoto. To so far muna saurari dai ba mu samu report na anything yanayin yadda condition ya shake ba, amma dai akwai wasu wanda aka tayar suka tafi gurin.
Na'am, yanzu ka ce an yi janaizar mutanen 9 yanzu da safen nan kenan.
Yanzu mun yi janaizar 9 yanzu haka muna garin nan cikin garin Kotonkwaro muka hada aka yi janaizar din.
To yanzu me zaka ce akan wannan abu chairman?
To abin da zan ce dai ya wannan darbawa ne daga mai indilla. Kuma na san ba wuce haka ba a matsayina na shugaba, Allah ya jarabce ni kuma na karba, amma ina addu'a akan Allah ya isan mu waɗanda aka yi mu wannan abu.
To amma yanzu akwai jami'an tsaro garin?
Yanzu haka akwai jami'an tsaro sun bazu a cikin daji, wasu kuma nan cikin gari, sannan akwai road block da aka yi akan hanya.
A lokacin da na kira kakakin yan sandan jihar Niger Wasiu Abiodun akan wannan al'amari, ya ce zai yi bincike sannan ya yi bayani daga baya, amma har ya zuwa hada wannan rahoto babu wani bayani daga wajensa. Ita ma dai gwamnatin jihar Niger kawowa yanzu bata ce komai ba akan wannan sabon hari. Amma a cikin wata hirar da muka yi da shi a cikin makon jiya, sakataren gwamnatin jihar Niger wanda kuma shine shugaban wani kwamiti na kula da harkokin tsaro da gwamnatin jihar Niger ta kafa, Alhaji Ahmad Ibrahim Matane, ya ce suna kokarin fatattakar waɗannan yan bindiga da suka addabi jihar Niger.
Da muke da kai akwai operation da wanda ake gudanarwa domin abinda muka gani shine mutanen sun bazu ne a cikin jiha.
Wannan hari dai yana zuwa ne a daidai lokacin da kwamishinan yan sandan jihar Niger Alhaji Adamu Usman ke yin wata ziyarar aiki a garin Kwantagora dake kusa da karamar hukumar ta Mariga. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
Yanzu kuma ga Hadiza Shari ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Nan take shugaba Joe Biden ya fara soki manufofin gwamnatin Trump kan sauyin yanayi ta wajen rattaba hannu kan ɗaya daga cikin jerin dokokin shugaban ƙasa 17 a ranar Laraba. Wani ƙari ne ga yunkurin komawa cikin yarjejeniyar Paris ta taƙaita iskar gas mai sauya yanayi. Bayan kwashe shekaru huɗu, gwamnatin tarayya bata damu da batun ba. Dokar ta buƙaci dukkan hukumomin tarayya su hanzarta fara aiki don ta ƙara matsalar sauyin yanayi. Daga cikin tanadin dokar akwai soke aikin bututun mai na Keystone, aikin da watakila ya zama alamar hauhawar manufar sauyin yanayi fiye da kowanne a cikin gwamnatoci uku da suka gabata. Ƙasar China ta faɗa wa sabuwar gwamnatin shugaba Joe Biden a jiya Alhamis cewa tana fatan ƙasashen biyu za su haɗa kai don tunkarar ƙalubalen da duniya ke fuskanta a yanzu. Wani kyakkyawan fata da manazarta ake kafa-kafa da shi. Mai magana da yawun China Hua Qingyang ta ce mun yi imanin komai na iya yiwuwa idan muka mai da hankali a kansa. A cikin jawabin da ta yi jiya Alhamis a Beijing, ta ƙara da cewa na yi imanin cewa tare da haɗin gwiwar ɓangarorin biyu ka ƙarfafa dangantakar Amurka da China na iya rinjayar masu muguwar manufa. Ta kuma yi wa shugaba Joe Biden fatan duk wata nasara a harkokin mulkinsa da alama tana sha ta hanya ne don farfado da dangantakar Amurka da China da gwamnatin Trump ta wargaza. Duk da haka, yan mintoci kaɗan bayan an rantsar da Biden a matsayin shugaban Amurka na 46, China ta sanya takunkumi kan jami'ai 28 waɗanda suka yi aiki a gwamnatin shugaba Donald Trump, ciki har da tsohon sakataren harkokin waje Mike Pompeo. Shugaban jam'iyyar Republican a majalisar dattawa Mitch McConnell ya ba da shawarar jinkirta batun shari'ar tsige tsohon shugaban kasar Donald Trump da mako guda ko fiye da haka don baiwa Trump dan lokaci yayi nazarin shari'ar. Yan majalisar wakilai na Democrats da suka kada kuri'ar tsige Trump a makon da ya gabata saboda tanzara ta zoman da aka yi a ranar shiga ga watan Janairun sun nuna buƙatar son a yi hanzari yin shari'ar yayin da shugaba Joe Biden ya fara wa'adinsa. Suna cewa yin cikakken bincike ya zama dole kafin ƙasar da majalisar dokoki su ci gaba. Amma McConnell ya faɗa wa takwarorinsa sanatocin Republican a wani kira jiya Alhamis cewa ɗan gajeren jinkiri zai ba Trump damar shiryawa da haɗa kan lauyoyinsa don tabbatar da tsarin da ya dace. Dan majalisar dattawan Indiana Mike Brown ya ce bayan kiran da aka yi cewa yiwuwa ba za a fara shari'ar ba sai wani lokaci a tsakiyar watan Fabrairu. Ya ce hakan ya faru ne saboda yadda tsarin yadda ya faru a majalisa ya faru da sauri. Kuma hakan bai dace da lokacin da kake buƙatar shiryawa don kare kai a shari'ar da ake yi a majalisar dattawa ba.
Gaida Hajiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu a yayin da ake korafe-korafe kan yanayin tabarbarewa a fannin ilimi a Najeriya. Gwamnatin kasar ta bayyana cewa an samu raguwa na adadin yaran da ba sa makaranta da miliyan 347,590 daga miliyan 10.1 zuwa miliyan 6.9. Wakiliyarmu Halima Abdurraouf ta aiko mana da wannan rahoton.
Ministan ilimi Malam Adamu Adamu ne ya bayyana hakan a yayin jawabi na taron manema labarai don ayyana nasarorin da ma'aikatar ilimi ta samu a shekarar 2020. Yana mai cewa gwamnatin kasar ta samu rancen dala miliyan 611 daga babban bankin duniya domin tallafawa ilimin bai daya a jihohin kasar 17. Yana mai kara da cewa za a yi amfani da kudaden wajen aiwatar da tsarin samar da ingantaccen ilimin bai daya da aka yi wa take da bizda a dukkanin jihohin arewa maso yamma da gabas cha uku tare da jihohin Niger, Oyo, Ebonyi da Rivers. Gwamnatin tarayyar Najeriya dai ta ayyana cewa yaran miliyan 347,590 ne suka koma makaranta a cikin shekara ɗaya da watanni 7 sakamakon ayyukan da ma'aikatar ilimi ta gudanar domin samu mafita ga matsalar rashin zuwa yara makaranta a ƙasar. Ko me masana a fannin ilimi ke cewa kan wannan lamarin samun ragiya adadin yara da ba sa makaranta? Dr. Faruk BB Faruk ya ce,
gaskiya ina da tantama akan wannan adadi da gwamnati ta fito da su, saboda ban ga alama musamman a inda na san cewa yara ba sa zuwa makaranta sosai ba an yi wani hoɓɓasa musamman ce kama a tambaya a ce ajujuwa nawa aka gina a wa'annan shekarun wanda za su iya ɗaukan yara miliyan 3 da wani abu a primary school, malamai nawa aka ɗiba wanda ƙarin malaman nan zai tabbatar maka da cewa idan an samu ƙarin yara ne da za a iya koyar da su a wa'annan ƙananan makarantu wato primary school, su kansu makarantun guda nawa aka kara a cikin wa'anda suke nan? Dan dai ni na san ban ji wani gwata gwamnati musamman a arewa inda yaran suka fi yawa da suke yawo a titi suna bara, ban ji wata gwamnati da take tutiyar cewa ai a shekara ɗaya ko a shekara biyu ko a shekara uku ta gina sababbin ajujuwa kuma ta dauki malaman da za su iya tabbatar min da cewa wannan kididdiga daidai ba ce.
Sai ra'ayoyin iyaye kan batun raguwa da aka samu a adadin yara da ba sa makaranta.
Sunana Mama Balaraba Abdullahi, kuma ni ce zonal woman leader na Hausa Fulani FCT chapter. To ragin nan ai tasirin ma ni a waje na ban gamsu ba. Abin da yasa ban gamsu ba, maganar rage wannan, to an bar yara wa'ansu an dakile su a gida, kowa yana so ya je makarantar. Amma abinda nake so a gane shine makarantar nan shine the most important thing. Ko almajiran nan da kuke gani inda kaman yanda aka fara system a Kano aka ce kowanne makaranta na tsangaya za a mai da shi kaman makarantar boko. A samu malami jajirtacce yana koyar da su na boko. Wannan ya wace ya wacen baran ma ba za su yi shi ba. Kowa zai zauna kuma sannan ita kanta community da duk inda yaran nan suka fito an kara mojan karfi. In ko har gwamnati ta san tana iya daukan nauyin dawainiyan yara waɗanda ba su da galihu su biya a biya musu kuɗin makaranta to ai kalilan ne abinda za su yi a kowanne community.
Sunana Dr. Gloria Laraba Shoda Emina nice shugaban mata da kungiyoyin Najeriya. Kila saboda abincin da ake ba su kin san ana ba da abinci a makarantu kuma yanzu akwai sensitization akan mata su je makaranta. Wasu state din ana ba free tuition ba za su biya kuɗin makaranta ba.
Kamar yadda ministan ilimi ya bayyana ragin da aka samu dai na kunshe ne a rahoton hukumar kididdiga ta Najeriya da takwaratta na kidayar al'umman kasar wanda suka yi nuni da cewa an shigar da yara miliyan 1,792 da 833 makarantun gwamnati da masu zaman kansu sai wasu kusan miliyan 1.5 da aka shigar a makarantu kamar na almajirai da sauransu. Halima Abdulra'uf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulra'uf, yayin da Najeriya take sa ran karbo allurar rigakafin cutar corona a ƙarshen watan nan na Janairu daga wasu kamfanoni da ke harhaɗa magunguna na ƙasashen ƙetare. Babban darakta hukumar inganta lafiya matakin farko na ƙasar, Dr. Faisal Shaibu, ya ce hukumomin za su tabbatar rigakafin ya isa yankunan karkara a duk faɗin Najeriya, amma wasu 'yan Najeriya suna tantama ko talakawa za su samu rigakafin. Ga rahoton da wakiliyarmu Zainab Babaji ta haɗa mana.
A ƙarshen wannan wata na Janairu ne Najeriya ke sa ran karɓo rigakafin cutar corona daga wasu kamfanonin harhaɗa magunguna na ƙasashen ƙetare. A cewar babban daraktan hukumar inganta kiwon lafiya matakin farko ta ƙasa, Dr. Faisal Shaib, hukumomi za su tabbatar rigakafin ya isa yankunan karkara a ƙasar. Dr. Shaib ya ƙara da cewa hukumomi sun ɗauki matakan tantance rigakafin kafin a fara ba da shi. To sai dai 'yan Najeriya sun fara gabatar da tambayoyi kan ko suwa za su fara samun rigakafin, kasancewar rigakafin da za a shigo da shi bai wuce 100,000 ba. Alhaji Dahiru Ibrahim da ke jami'in kungiyar agaji ta Jama'atul Nasirul Islam a jihar Filato ya ce suna kan wayarwa al'umma kai kan cutar corona.
Kana kokarin ka ja hankalin wasu mutane ne, wasu fahimta, wasu ba su fahimta ba. Wani gaggawa ce nuna mun COVID-19 amma kuma an sani yana barna. Allah ya taimaka sun samu alluran. To amma matsalar ita ce suwa za a fara yiwa. Shin gwamnatin tana da ƙarfin tattalin arzikin da za ta sa a yi wa talakawa da sauran jama'a? To a nan da yana roƙo tun da an faɗa hakan ɗin, to lalle a yi ƙoƙari domin wa'in suna nan su ba su ma yadda da allurar ba. Kin ga kenan dole ne mu yi ƙoƙari a wayar da kan jama'a.
Shi ma Pastor Julius Arabo, jami'a a kungiyar haɗin kan Krista wato Kan a jihar Filato, ya ce kamata ya yi gwamnati ta fito fili ta yi bayanin irin tsarin da ta yi na ba da rigakafin.
Gwamnati ta yi tunani mai kyau. Idan Najeriya ana da misalin mutane miliyan 200 sannan aka kawo allurai guda 200,000, wa za a ba, wa za a hana? Idan talakoki sun ce a fara da su za a ba su, za a yadda a fara da su? Irin wannan sanarwa na gwamnati ya sa shakka a tunanin jama'a da yawa. Yana yi kamar inda ake ce cutar na manya ne yanzu ma ya zama kamar rigakafin na manya ne. Mu dai muna ce idan alluran ta zo, idan ta kai kanka aka ce ka zo ka karba, ka je ka karba domin ka tsare kanka. Amma gwamnati zai yi kyau ta fito fili ta gaya wa jama'a, idan ma akwai soran da za a sake kawowa ne a kawo soran domin jama'a ban gaskiyan su ya san cewa akwai tunanin gwamnati domin kariyar su daga wannan cuta.
Shugaban kungiyar masu harhaɗa magunguna reshen jihar Filato Pharmacist Dauda Dangiwa ya ce saboda sabon nau'in cutar corona da ta bullo akwai yiwuwar sake duba irin rigakafin da zai magance kwayar cutar.
Mun san in an samu sabon juyi na corona, maganin da aka shirya tun farkon fari za ta yi rigima da ita, ba za ta magance ta totally ba. Dole ta zo da ita ma kare kanta daga magungunan da muke yi. Kaman pharmacy wanda suke angwane kaman a sa su suna goje-goje domin suna kusa da jama'a. Jama'a sukan shiga wajen ma wani lokaci kafin su je asibiti.
Najeriya da ke da mutane fiye da miliyan 200 na sa ran yi wa kashi 40 na al'umar ta rigakafin, wato kimanin mutane miliyan 80 kafin ƙarshen shekara ta 2021. Zainab Babaji, Muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton, Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma da iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko sashin hausa.com domin sauraron labarai da dumudumin su. To yanzu kuma sai shirin duniya Amurka.
Jama'a barkanmu da saki saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka.